بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وملقب قلوبهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، ولا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو انكروه، وسواء أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوا، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا بذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاهلا له مستكبرا على ربه، ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قلوبه والجحد له،
مع الاستكبار عن قبوله والجحد له
كان عذابا على صاحبه. قال كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه، وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، ولكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Lahadi 4 ga watan Safar shekara ta 1448 wanda ya daidai da 19 ga watan Julai 2026 miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin kitabul ubudiyya da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Muna gaban da amana ya fara buga mana misalai wajen bambanta tsakanin bautantuwa zuwa ga Ubangiji wanda ba wanda ya isa fita, da kuma bautantuwa zuwa ga Ubangiji wanda wato ake sa mutum ya hada da soyayya da yin shi ibada, bautantuwa zuwa ga Ubangiji ta fuskan ba wanda ya isa fita shi ta fuskan rububiyya, ta fuskan kasancewa Ubangiji shi ya halicce ka, ya riga ya zaba maka wani salo na rayuwa da wani wasu abubuwa dole sai ka yi su, wanda wannan ita kanta bautar Allah ne. To shi ne sai ya kawo aya da yake cewa da Allah Ta'ala yake cewa afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Wannan addinin Allah ne suke nema alhali gare shi ne kare wanda suke cikin sammai da suke cikin ƙasa suka miƙa ma wuya taw'an a halin kasancewar su sun jayu a soye a san su da kuma miƙa wuyan su, wa karhan wasu kuma sun yi haka ne wato alatiras wa ilayhi yurja'un kuma ga Allah Ta'ala ne za su koma. Shi kaga anan akwai wanda ya miƙa ma Allah Ta'ala wuya ala tilas, akwai wanda ya miƙa ma Ubangiji wuya yana son Allah kuma wato ya yadda zai bauta mishi. To wanda ya miƙa ma Allah Ta'ala wuyan shi ala tilas shi ne wanda yake bauta ma Allah ta fuskar rububiyya kawai, ta fuskar Ubangiji shi ya halitta shi ke ba shi arziki. Saboda haka dole Ubangiji ya ce ya shaƙe iska zai shaƙa, dole Ubangiji ya ce ya ci abinci zai ci abinci, dole Ubangiji ya ce ya yi bacci zai yi bacci, dole Ubangiji ya ce rayuwa a doron ƙasa zai rayuwa a doron ƙasa. Wannan bautan Allah ce tunda ba zai iya fita daga ganin damar Ubangijin ba. Amma wannan ba ita ce akan wannan Ubangiji ke bayarwa ko yake kin bayarwa ba. Da Ibn Taymiyyah wannan shafuɗin da yake yi dai ya nuna maka cewa wannan ita ka yarda da wannan bautan zuwa ga Allah a matsayin wanda ya halicce ka wanda yake baka arziki. Wannan kafirai ma suna irin wannan. To yanzu shi ne zai ci gaba da yi mana wannan matashiyar. Wannan zai zama kamar wani raddi ne yake yi a kan masu kona cewa babu tauhidi rububiyya da uluhiyya ba su da wani babbanci, suna ganin kamar wannan Ibn Taymiyyah shi ya kawo. To ga lahura iyayen da zai magana zai kawo Qur'ani, saboda haka wanda kisan ya kwance shi ba sai ya kwance shi ba ya kawo ayan Qur'ani ce an fasara ba daidai ba ko ayan ba daidai aka kawo ba. Wannan shi ne abin da ya dace. Allah Ta'ala sai Ibn Taymiyyah ya ce fa huwa subhanahu rabbul alamin, saboda shi Ubangiji shi ne Ubangijin halittu, wa khaliquhum kuma shi ne mahaliccinsu, wa raziquhum kuma shine mai azurta su, wa muhyihim kuma shike ba su kira da su, wa mumituhum kuma shike kashe su, wa muqallibu qulubihim kuma shike wato jijjuya zukatan su, zukata na hannunsa, wa musarrifu umurihim kuma shike sarrafa lamuran su baki daya, wa la rabba lahum ghayruhu ba su da Ubangiji kuma bayan sa, wa la malika lahum siwahu ba su da wani mamallaki in ba shi ba, wa la khaliqa lahum illa huwa ba su da wani wanda ya halicce su in ba shi ba sai shi. Sawa'un daidai ne a wurin wannan bayin ya i'tarafu bi dalika sun yadda haka Ubangiji shi ya halicce su awa ankaru ko sun je su bisa daba, to dai Ubangiji shi ya halicce su. Kamar mutum ne yazo ya ce shi bai yadda iyayen shi suka haife shi ba, to ya yadda ko bai yadda ba shi da wani amfani, tunda ya san dai ba shi ya haifi kansa ba, iyayen dai suka haife shi, haka Ubangiji shi ba shi ya halicce bawa, ya yadda ko bai yadda ba Ubangiji shi ya halicce shi. Wa sawa'un alimu dalika aw jahiluhu, daidai ne sun san haka ko sun jahilci haka, to dai Ubangiji shi ya halicce su. Lakin na ahlul imani sai da su wanda suka yi mu'minai minhum daga cikin bayan Allah, a arafu zalika su suna da wato sani akan haka, suna da sanin cewa Ubangiji shi ya halicce su, wa amaru bihi da suka san cewa shi ya halicce su shi ya ba su iska, shikenan suka yi imani da shi. Da ba kuma wannan shi yasa ake sa mutum in ya ankara da rububiyyan Ubangiji a kansa, halittar da Ubangiji ya masa da arziki da ya bashi, to shi kenan sai ta tocin da shi ya mun wannan ni kuma bari in gode masa sai in bauta mishi. Ta abin da ake so kenan, shi tauhidin rububiyya yana kai ka zuwa tauhidin uluhiyya ne, ba amma duk wanda ya ce ya tsaya tauhidin rububiyya kadai ba zai ma Ubangiji rukuyi ko sujada ba, to kaga yanzu wannan abin da yake yi ba yana yin abin da yake daidai ne ba. Amma ya ce bi khilafi man kana jahilan bi zalika, sabani wanda yake shi bai san wannan ba, wato ya samu wasu sun jahilar da shi abin da yake ya kamata ya fahimta game da Ubangiji, wato shi bai fahimta ba. aw ja'ilan lahu, ko kuma yana yin musu, ya fahimta sare, amma sai yazo yace shi kawai yake fadi, yace shi ubangiji ba shi ya halice shi ba. Mustakbira ala rabbi, yana mai ubangijin sa girman kai kamar yadda shedan yayi, aba wasakbara la yukarru lahu, baya wato tabbatar wa ubangiji, wato ubangijiyan sa, wala yakhba'u lahu, kuma baya kaskantuwa zuwa gare shi, ba ilmihi bi anna allaha rabbuhu wa khaliquhu, din kuma shi ya san cewa ubangijin nan ashi ya halice shi, kuma shi ne wato ubangijin sa. Bal ma'rifatu bil haqqi, domin wani lokaci, inda Ibn Taymiyyah ya ce wani lokaci sanin gaskiya, idza kanat ma'al istikbari, idan akwai girman kai, an qabuli daga wato karban gaskiyan, wal ja'li lahu, da kuma wato ya zama tare da sanin gaskiya, akwai wato kokarin ifadi, mutum ya ce ba zai karɓi gaskiyan ba da gangan, kana azaba ala sahibi, zai zama azaba ga mai wanda ya san gaskiya. Ya mutum da ya zo ya ce ya san gaskiya, ya san cewa abinda kuke faɗa na san shine gaskiya. Yanzu da yawa wasu wanda muke tattaunawa da su a lamarin a ƙasar nan, cewa ga hanyar sunna, hanyar ma'aiki zo su ɗauka, ya san cewa sunna ita ce gaskiya. Amma wani lokaci wasu daga cikinsu abinda sa ba sa ba da kai alheri ya hau kansu, shine su suna ganin wannan in suka wato yadda za su yi, wani zai zo da shi ne shugaba, za su rasa shugabancinsu. Ga wani istikbari cikin ubangiji, saboda ai ko ba komi shi gaskiyan da ya kawo maka, ai gaskiyan ta girma kowa, kuma gaskiyan ta girma kowa. To yayin da ka zo ka ce kai ba za ka karba ba saboda girman kai, to sai ya zama wannan kin karba ne, ya zama kamar azaba ne a kanka. Tunda gashi ka san gaskiya ne, amma kuma ka ji amfani da wannan gaskiya. Shi ne ke cewa haka shi ma wanda ya zo ce ya san cewa Allah shi ya halicce shi, amma ki bautansa saboda girman kansa, saboda musu da yake ma ubangiji, kana azaba ala sahibi, to wannan zai zama shi azaba kuma. Kama qala ta'ala, kamar da Allah ta'ala ya ce wa ja'alu biha, sun murje idansu, sun yi musun abinda Allah ta'ala ya aiko na manzanninsa, wasu ya karanta anfusuhum ghulman wa ulwa, duk da kuma za ka samu zukatansu wato sun yi na yaqinin gaskiyan abinda ake gaya musu, ghulman sun yi hakan don zalunci, wa ulwa sun yi hakan don mutsaba takabburanci da neman ɗaukaka a ban ƙasa. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, kai kallo zuwa ga wato sakamako na mufsidai, mutane wato fitinannun mutane wanda suke wato mabannata. Wannan aya Allah ta'ala yana kafa mana hujja da wannan aya ne, wajen cewa a cikin bayansa akwai wanda ya san cewa da gaske shi ya halice shi, ya kuma san cewa ya kamata ya girmama shi, ya ɗauka ambatansa, amma zai ƙi saboda ya san cewa wato yana ganin idan ya ce zai karɓi wannan gaskiyan, to ba zai samu al'ulu da yake nema ba. Al'ulu shi ne ɗaukaka, ko ko a'a shi yana son zalunci, in ya shigo cikin kuma neman addini, neman koyarwa annabawa, ba za a bar shi zalunci ba, adalci za a ce yayi. Shi kuma tunda yana son zalunci, shi kenan zai gwammace ya je zaluncin kawai, ya haƙura ya sai da duniya da lahirarsa haka, saboda duniya da yake nema. Wannan ayan in za a tuna, ubangiji ya faɗa ne a bilbishin kwanan Allah ta'ala, falamma ja'atum ayatuna mufsiratan qalu hadha sihrun mubin, wannan ubangiji na yin maganan ayoyin annabawa da suka zo mu wato waɗannan kafirai, yayin da ayoyin suka zo su Fir'auna da sauransu, yayin da ayoyin suka zo musu qarara, mufsira shi ne wanda ke qarara, wanda take ita ke nuna kanta ma, ba ce mufsira ka kyata da ismu fa'il, amma ji da ismu maf'ul ake nufi, ba ce wacce take ake ganinta ba, a'a wacce take gani ita, wato kamar ita ke nuna kanta, mufsiratan, sai suka ce wannan shi wannan dabo ne mabayyani. To shi ne ubangiji anan yake ba su amsa cewa aina ai wajen harubiya, wannan wato musu da suke yi maka sun yi ne don tsaba zalunci kawai da neman girma, amma ba don wani abu ba. Kamar yadda ubangiji ne yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ma yake cewa mun san abin na bakanta maka, fa innahum la yukadibunaka, ai ba kai taka suke ba, ai wato kafirai ne kawai suke yi musu da ayoyin Allah ta'ala, amma ba wai kai taka suke ba, su san gaskiya take. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake jawowa dan adam ya shiga halin kakanika, yi ga abin da ya sani na shari'a sai ya kiya da yayi, duk da ya san ubangijin shi ya aiko, ubangijin shi ya masa. Allah ta'ala malam sai suka kawo mana fadin Allah ta'ala, alladhina atainahumul kitaba, lalle wanda muka ba su littafi, ya arifunahu, sun san shi, kama ya arifuna abna'ahum, kamar da suka san ƴaƴan cikin su, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, lalle wani gungu daga cikin waɗannan kafirai suna boye gaskiya a sani, alhali sun sani. Wannan wasu daga cikin malamai sun ce wannan ayan ana magana ne da
ya'rifunahu, wannan abamir yana komawa zuwa ga manzo Allah ne, duk da ba a ambace shi ba, amma tunda an riga an akansa ake magana, ay alladhina ya'rifuna muhammadan, wanda suka san annabi muhammadu, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu, sun san annabi muhammadu kama ya'rifuna abla'ahum, kamar suka san ayyan cikin su. Wannan shine wasu tafsirin da wasu daga cikin malamai suka yi, wasu daga cikin malamai suka ce wannan ba ana magana manzo Allah bane, ayan in an duba injiji ibn jarir al-qabari, ai tana magana ne akan wato ayan, tana magana ne akan ka je ka kalli mafuskantan daki mai alfarma, akan shi take magana. To shine da bayan ya riga ya bayan ya riga ya kalli wannan, sai aka bana mishi ana mishi wato cece kuce cewa ashe kai abin naka ma ba, yau ka ce wannan kuma gobe ka ce wannan, duk da su ya guda suna inkari manzo Allah, akwai annasku a cikin littafin sa, su ma ko a cikin littafin sa akwai annasku, dan ai sun san haka. To shine Allah suke ce masa, dan me zai zo daga baya kuma yana kallon Ka'aba, Allah ta'ala sai ya ƙara tadaddada wannan ayan cewa fa walli wajha ka shatr al-masjid al-haram, mun dai tabbatar cewa ka fuskanci wato mafuskantan Ka'aba da sallan ka. To shine anan Allah ta'ala yake cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu, wanda muka ba su littafi, muka musu baiwa littafi, sun san cewa wato daki mai alfarma nan, sun san cewa kiblan su ne kuma kiblan annabawan da suka zo kafin ma'aiki, kiblan annabi Ibrahim, ta annabi Ibrahim shi ya fara wato ɗaukaka wannan daki kafin ma'aiki, sannan kuma annabawa sun ci gaba da ɗaukaka wannan daki suna kallonsa kuma a matsayin alƙibla, shi ne ya'rifunahu, sun san gaskiyan ce wannan alƙiblan kamar ya'rifuna abna'ahum, kwatankwacin yadda suka san ya'yan cikinsu ma. Wannan shine fasalin da galibin malamai suka yi, wannan shine fasalin da su Qatada da su Rabi' ibn Anas al-Khurasani, su As-Suddi, Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima As-Suddi da ibn Jurayj da kuma Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, da haka suke faɗa. Amma ayan da take magana kuma ƙara kan manzon Allah, malamai suka ce sai a je cikin suratul an'am a same ta, Allah ta'ala yana cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, Allah ta'ala anan kaga wancan ayan yana magana kan annabi ne kai tsaye, shi yasa ma a can ƙarshe sai yake cewa alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, khasiru an, wanda suka yi zama yan asara ne, su sun yi asaran kansu, to ba za su yi imani da kai ba. To wannan yana magana kan manzo Allah, amma shi wannan ayan, ita wannan ayan da ta suratul baqara, tana magana ne akan wato al-masjidul haram, daki mai alfarma da ubangiji ya ce manzo Allah ya kalla, suka ce dan me zai juya daga kallon daki mai alfarma ya koma yana kallon dan me zai juya daga daki baitul maqdis ya koma yana kallon daki mai alfarma, shi ne Allah ta'ala ana yake ba su amsan cewa sun san gaskiyan cewa wannan umarin umarni daga Allah, tunda ai ba shi ne kanshi ne faru ba, annabi Ibrahim ya yi, annabawa da kuma bayan matsala ma sun yi. To wato shahid a wannan shi ne wato abinda Ibn Taymiyyah sai ya kawo wannan ayan, saboda ya gaya mana cewa wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, sun san cewa wannan dokar ta Allah ce, sun san ubangijinsu ya saukar, amma sun ɓoye gaskiya don tsabar hasala da kuma neman girma. To wannan shi ya jawo suka kafirta. To a shi ka ga mutum yana iya yadda cewa ubangiji shi ya halicce shi, shi ke ba shi gomi, amma me ya jawo zai ƙibin gaskiya saboda zalunci, saboda ifadi, shi ne la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Saboda haka mutum na iya sanin rububiyya, dan ya san rububiyya ba shi da hana shi zalunci ba, da sanin rububiyya wannan baya hana mutum zalunci, baya hana mutum neman girma, uluhiyya ita ce kinki hana shi. Wannan shine abinda shi malamin Allah yake nufi. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala ya kuma ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, ai mun sani cewa abinda bakanta maka abinda suke faɗa akan ka, fa innahum la yukadzibunaka, ai su din ba karaita ka suke ba, walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun, sai dai az-zalimai suna yin musu ne da ayoyin ubangiji. A wannan ayan da muka karanta, da Allah ta'ala yake cewa fa innahum la yukadzibunaka, wanda daga kadzaba yukadzibu takdiban, shine wato ba kai ta kaske ba, in kace daga bi tashdid al-dhat kace kadzaba yukadzibu takdib, shine wato ba zuwa a ce wani makareci. To anan shine Allah ta'ala yake ce mashi ai da cike ce maka kai ƙarya, to su sai ba ƙarya kai ba, shine fa innahum la yukadzibunaka, akwai riwaya fa innahum la yukadzibunaka daga akdaba yukadzibu ikdaban, shi akdaba yukadzibu ikdaban shine wato ba wai su dokarar su ce wai abin ƙarya kake yi ba, za su ce ne gaskiya, su suna ganin abin nan ya sha musu kai, ba su fahimta ba, dan haka ne lazumar magana su ƙarya kake yi. Amma kace kadzaba yukadzibu takdiban, shi kai tsaye ne aka zo aka ce maka kai ƙarya ne kake yi, to duka kuma abin ya gaskata akwai wanda shi ya ganin cewa abin da aka saukar masa cewa kai gaskiya wannan abin abin mamaki ne mu ba za mu yi da ba ka ce mota ma Allah daya kuma ka ce Allah ke saukar maka abin za mu yi da ba kaga wannan exam suke yi amma shi a takdim shi ne afuwa ce baka ya fulan an taka dai to ai ka ga duka zabani fulan wato ya kare tani to anan shi ne shi duka kuma an ta wato ta ci an ka zo ka ce fa innahum la yukdibunaka abinda suke yi cewa abinda ka zo da shi gaskiya abin mamaki na ce Allah yake maka kila dai a da muke gaya maka to ƙarya suke yi sun san ƙarya suke yi fa innahum la yukdibunaka kai haka da suke yi suke cewa ƙarya suke da su ma san ƙarya suke yi domin su da kansu wata ran da ka tambaye su a cikin hadisin da ke cikin sahihaini suka ka tambaye su kun sani ina roƙo ƙarya suka ce a na jarrabna alayka kadiba ba mu taba jarraba ka taba mana ƙarya ba ko ƙarya ko sai mu taba gani kai ba kaga wannan yana nuna wato cewa daga baya sun suna ƙarya shi to wannan ƙarya suke yi ma Allah ta'ala ƙarya suke yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ana yin tafiya da diya kawo saboda ka fahimci cewa mutum na iya sanin rububiyya ya san cewa Allah shi ya halice shi ya san cewa Allah shi ke ba shi amma kawai ya ce ya ki imani saboda tsabar zalunci saboda tsabar ifadi saboda shi wanda aka aiko masa ya raina shi to wannan shine at-takdhib shine al-ulu shine al-dhul shine kitmanul ilmi duk dai zalunci kenan to wannan shine malaike ta yake ta san mu fahimta idan arafa al-abdu anna allaha rabbuhu wa khaliquhu idan bawa ya san cewa Allah ta'ala shine ubangijinsa shine kuma halicinsa wa annahu muftaqirun ilayhi kuma ya san cewa yana buƙatar ubangijin nan nashi tunda dai ba zai iya shagan iska ba sai ubangiji ya bashi muhtajin ilayhi kuma shi ma shi talakan ubangijinsa ne muhtajin ilayhi kuma shi ma buƙatunsa ne arafa al-ubudiyya al-muta'alliqa bi rububiyyatillahi ta'ala to yanzu ya arafa al-ubudiyya yanzu abin da ya sani shine ya san bautantuwan shi ga Allah ta fuskar rububiyya ne kawai abin da yake ubangiji wanda yake bashi arziki idan bawa ya san cewa ubangiji ya shi ya halice ni kuma ina buƙatar ubangiji ba zan iya rayuwa ba sai da shi sai da arziki da ya bani to yanzu abin da ya sani gami da lamarin ubangijinsa kawai ya san ubangijin ubangiji ne yanzu wannan ba za ta sanya shi daga muku ya koma yana tsaka ubangiji bautan ba abin da mutum yake magana kenan to wannan kuma shine ai har yanzu ake sai magana cewa wai dan me za a ce rububiyya da uluhiyya ai kuma rububiyya da uluhiyya dole a faɗi ta tunda yanzu misali in ka ce in ka zo ka samu kirista ka samu duk wanda wasu kafiran duniya ya san cewa Allah shi ya halice shi ya san cewa ubangiji shine ubangijinsa ya san cewa shi yana buƙatar iskar da ubangijinsa ke koro masa ya san cewa yana buƙatar abincin da ubangiji ya koro masa ya san cewa yana buƙatar arzikin da ubangiji ke bashi to amma wannan abin da ya sani kawai arafa al-ubudiyya al-muta'alliqa bi rububiyyatillah kawai ya san bautantuwansa ne ga Allah wacce take da alaka da ubangijin ubangiji amma bai haƙƙaƙe bai gaskata bautan Allah wacce za a ce za a zo a ce ka bauta ma Allah abin wanda ko inda ka fi soyayya ba fi ko wanda ka fi so wanda kake girmamawa ko wanda kake kaskantar da gaban ka baki da gare shi ba wannan bare bai kai haka ba yanzu misali mu ya rubuta tsakanin da kirista abin da ya rubuta tsakanin da kirista shine mu mun yadda za mu bauta ma Allah mu da zamu yi sallah su ba za su yi ba kashi kaga ubudiyyan da ta raba mu ba shine ubudiyya ta rububiyya ba ubudiyya ta uluhiyya ta bauta ma Allah tsantsa to wannan shi yasa Ibn Taymiyyah zai ci gaba da maka magana cewa to a shi kaga kafirai suna da ubudiyya suna da rububiyya wa hada al-abd yas'alu rabbahu da mun ko wannan bawan shi zaka samu yana inda yana roƙon ubangiji in abu ya sha masa kai duk wato tsagiranci da yake ma ubangiji duk kalan cin tsagira wata rafa za ka kawai ya kalla sama yana jira ikon ubangiji duk kuma tsagirancin sa akwai yanayin da in aka je kawai sai dai in ba samu ta ƴanci ko ba ta shi za ta mutu ba kawai in ya juya dan adam a dabi'arsa in abun ya sha masa kai to daga baya kan kaza kansa ne sai ya kalla sama yana jira wani wato iko Allah ya sako iko Allah ya sako abin da yake jira kenan wato in yace yana jira iko Allah yana jira ubangiji yayi aikin sa to dama kuma ka kadaita ubangiji da aikin sa ita ce rububiyya ka ce aikin kaza aiki kaza da aiki kaza da ake yi ruwan sama iska abinci waye kashewa rayawa wannan ka yadda da ubangiji ke wannan ita ce rububiyya kuma to dan ka yadda da wannan kuma bai sako ka shiga musulmi kallon musulmi ba bala ce wa hada al-abd yas'alu rabbahu wa tadarra'u ilayhi kuma yakan kaskantar da kanshi zuwa gare shi wai tawakkalu alaihi kuma yakan samu danganuwar zuciya gare shi ta fuskar aikin ubangiji lakin qad yuzihu amrahu amma ana iya samu kaga yana son yayi ma yawa ubangiji da'a a ubangin da ya bashi wa qad ya'sihi amma ana iya samu kuma kaga kuma ya saba masa wa qad ya'buduhu ma'a zalika duk da haka kuma wani lokaci yana tare da sa'ar Allah ta'ala kuma zai iya bauta mashi ya bauta wa Allah ta'ala kuma dan gawo shi garwaye garwaye wa qad ya'budu shaytana wal asnam ana yasa kuma ya bauta ma wato shaytanin da wato da gumaka wannan ibn tabiya yana hade mana su duka ne ana yasa samu mutum yace yana da ubangiji ke bashi arziki amma a samu yana bukatar roƙon Allah shi daya a samu kuma yana tsarkatar da kai ga Allah ta'ala din da har aikin sa shi ma a samu kuma yana samun dangano wato dogaran zuciya ga Allah kaga wannan mu'mini kenan ana iya samu kuma daga baya mu'mini ne amma wani lokaci mushi da'a wani lokaci kuma sai a mushi kaga ne mu'mini ne sako kenan ana iya samu kuma wani lokaci yana bautan Allah din amma kuma yana bautan shaytanu kuma kaga mu'mini ne shirka mushriki kenan yayi ba Allah imani a wasu bangarori amma kuma ya kiyaye da ya tsata ma Allah ta'ala shi Allah ta'ala ba zai karba ba to wannan shine ibnu tabiya Allah yake raba mana wa hada al-abd yas'al rabbahu wannan bawan a ciki ana iya samu wanda yake bautan ubangiji yake roƙon ubangiji in tunda ya riga na cewa ubangiji shi ya halice shi to zai roƙo kowa ba sai shi wa tabarra'u ilayhi kuma ya kaskatar da kansa zuwa ga Allah din wa tawakkalu alayhi kuma ya dogara gare shi lakin qad yudhi'u amrahu amma ana iya samu kaga yayi mushi da'a wa qad ya'sihi ko kuma ya saba mushi wa qad ya'buduhu ma'a zalika ana iya samu kuma kaga dinda ya saba mushi kuma ga yana bautan Allah a tare da haka wa qad ya'budu ash-shaytana wal asnam ana iya samu kuma kaga yana bautan shaytanu da kuma gumaka wa mithlu hadhihi al-ubudiyya irin kwatankwacin wannan irin wannan bautantuwa din la tafarriqu baina ahli al-janna wa ahli an-nar ba ta mun tsakani yan wuta da yan aljanna ba ta mun tsakani yan aljanna da yan wuta ba ta bambantawa dan kawai ka ce kai ka san ubangiji kike baka arziki wannan baya sa kai kalma dan aljanna baya sa wala yasiru rajul mu'mina mutum ko ne mu'mini da wannan tauhidin ba kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawan su ba sa imani da Allah face suna masa zama dai suna masa shirka wannan ayat ta zo ne bayan fara Allah ta'ala wa ka'im min ayatin fis samawati wal ardi yamruna 'alayha hum 'anha mu'ridun ana bada labarin kafirai ne da suke wuce ayoyin ubangiji a sammai da kasai suna gani kurusi imani da Allah sai suke yi sai su buɗe ma wato ayan da ubangiji suka ma annabawan sa to shi da ubangiji ke cewa waɗannan mutane ba sa imani da Allah wato face suna masa shirka wato sun yi imani da Allah cewa shi ya halice su shine yake ba su arziki kuma shi ya halice komai amma ta hada kuma suna masa shirka a bautansa suna masa shirka a cikin bauta masa shi daya wannan shine fasalan da malamai suka yi Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi ibn Abbas yana cewa idza qila man khalaqa as-samaa'a wa khalaqa al-arda wa man khalaqa al-jibala in aka ce wani ya halice sammai wani ya halice kasai wani ya halice wato duwar watsu qala Allah sai ya ce Allah ne ya halice su wa hum mushrikuuna amma kuma suna ma Allah shirka din ashe kaga sanin cewa Allah shi ya wadanta aikin kace duka wannan aikin da Allah ne wannan ba mushi kuma mu yace wa hum mushrikuuna amma alhali kuma suna masa shirka wajen bauta me shirkan da suke masa shine wajen da su zasu bauta ma Allah din wajen aiki su da su bauta maka wajen sallah da azumi da zakka sai suka koma suna bautan wani Allah ba shi Allah ba amma za su tabbatar cewa waya musu waya musu waya musu sai da kuma Allah ta'ala shi ya musu kuma to kaga ashe sun masa shirka a uluhiyya amma kuma sun masa tauhidi a rububiyya ashe ana kai samun mutum ya zama yana da tauhidi a rububiyya amma ba shi da tauhidi a uluhiyya ko bai zama mu'mini ba wannan shine abin da shi Ibn Taymiyyah yake magana fa qala mujahid mujahid yace imanuhum imanuhu qawluhum shine fadin su Allah khaliquna wa yarzuquna wa yumituna Allah shine mahaliccin mu Allah shine yake azurta mu Allah shi yake kashe mu mujahid shi yake fadin kaga ban kaga magana da Abdullahi dan Abbas ya faɗi cewa shine su ce su yi imani a rububiyya amma su yi kafirci a uluhiyya shi ma nan mujahid yake cewa shine su yi imani a rububiyya amma su kafirci a uluhiyya kuma aka rawaito da Qatada ibn da Abdus Sadusi har aka rawaito da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam duk kamar yadda na ga muku usulubi na dan kan kawo waɗannan malaman ne saboda ka fahimci waɗannan sun fi shiga rubutun suwa ka fahimci a wannan dagar da ake muke tsaka muke husuma kan lamarin ubangiji ma wannan kasa wani ne ke da magabaci wa ke da magabaci kaga wannan shine mun ka maka fasalan Ibn Abbas na kuma ce maka wannan shine fasalan Mujahid ibn Jabr Mujahid ibn Jabr al-Majid Allah ibn Abbas ne al-Majid sahabi na ce maka kuma shine maganar Qatada Qatada al-Majid Anas ibn Malik ne dan kasan Basra shine kuma maganar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shi ma daga cikin tabi'i Abdurrahman yana cewa laysa ahadun ya'budu ma'allahi ghayrahu illa huwa mu'min duk wannan gaira ba Allah ta'ala shirka zaka same shi yana da imani a wani bangare wa ya'rifu anna allaha rabbuhu yana cewa ubangiji rabbu shi ne ubangijin sa wa anna allaha khaliqu yana cewa ubangiji shi ya halice shi wa raji'u yana cewa ubangiji shi ne mai bashi arziki wa huwa yushriku bihi amma idan shi zai aiki sai ya je mishi gabadi ya masa shirka a cikin da uluhiyya ce ake shirka to yanzu saboda Allah me zai kawo wanda ya jima yana karatu kamar mai bushira professor mai bushira wanda ka jima kana karatu kana koyarwa ka zo ka ce duk wanda ya faɗa wani tawhidin ma shirka wato kamar ma kana san ka cewa ya shirka ko ma zai ji wuta wa ba ku ba wani tawhidin ko saboda wani ya ce alastu bi rabbikum saboda Allah yanzu wannan yanzu wannan ba ka ba masu hankali ba ne masu ilimi da dan kanka ne ba ka ce wannan wai bid'a su ibn taymiya ne su kawo wannan yanzu ibn taymiya zaki mun kawo ba magana ibn taymiya ba mun kawo magabata da mun kawo من قال عبدالله بن عباس سعيد بن جبير رواه عن عبدالله بن عباس سماك ابن حرب يروي عن عكرمة عن عبدالله بن عباس مجاهد يا فداك قتادة يا فداك عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يا فداك ابن تيميه قبل يزول شيخ مسيح يا مساو مين يا مسيح يا مساو ما قبته يا حشي وانا اهل في شيء على سبيل ربكم شي كان سو مجد يدو يدو تادم وياي من ابا ادم ادم يتي بارين النهر تشيكو با مكتشي تا ايه مين يدو كاي مكاكا لتشيم to me amfani wannan an ce ne kawai mu ce kai ka halice mu ki motar sa ita kanta wannan ana tabbatar mana rububiyya ne saboda mu tabbatar mu kanmu rububiyya idan mahaifinka ya ce maka bari nan mahaifinka ba me yake ni ba ba za ka bi ni ba ba zan baka umarni in ce yi dai banna bari ba ba haka kake faɗa ba ni ba yanka bane in kace ni ba yanka ba kake nufi ba za ka yi jayya ba ubangiji ya ce ni ba ubangiji kuma me yake magana ba zan baka umarni ku yi ina yi banna bari ba bauta uluhiyya amma kaga yanda ake canza haƙaƙi kuma shi wannan zai kawo muku wannan magana a jama'a har daga uwa da kawa gani yana hudar tafi ne karanta ya ce gashi malam wani ya faɗa yanda muke faɗa koko shi bolan kansa yake ban ji ba ai ba na jin ba kuke ba Qatada Mujahid Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam Abdullahi ibn Abbas da sauran malamai da dama saboda haka wannan shine abin da ya kamata a rinka ganewa in ka shekara dubu kana cewa Allah shi ya halicce ni Allah shi yake bani arziki Allah shi yake bani yake kashewa shi yake rayawa wallahi baka da bambanci da Iblis dan shi ma ya gada ranta bidin wallahi baka da bambanci da shi kuma wallahi mutum ya mutu a haka ko kashe ajira bai ji ba wannan sha'aban sha'awa ba ban aba ana san haka ake so a faɗa ko ba haka ba a san a faɗa wallahi wannan kici gayan tawhidin Allah ta'ala da ya sauka a Qur'ani dace tawhidin da manzala ya yi bayani shi a cikin sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ga ruwa ga inda baka ba take yace wa yu'minu aktharuhum billahi wa mushrikun fa innal mushrikeena saboda mushrikai kanu yuqiruna anna Allah khaliquhum ai sun yadda cewa Allah shi ya halice su wa hadiqu kuma sun yadda ubangiji shi yake ba su arziki wahum ya'buduna ghayrahu amma ta hada suna gama ubangiji da wani wajen bauta qala ta'ala saboda Allah ta'ala shine da kansa yace wala in sa'altahum idan ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wa ya halitta samai da kasai la yaquluna Allah za su ce Allah shi ya halitta wala barubiya bane barubiya bane wannan to yana kace ba za a raba tsakanin rubiya da uluhiyya me ya tsakanin musulmi da ba musulmi ba shine sallah da muke yi ko ba aikin bawa bane kace uluhiyya ai sannan dole ko ana so ko ba to akwai uluhiyya akwai rububiyya in kuma kace la ilaha illallah kace la khaliqa illallah Allah ta'ala bai taba haka ba bai taba cewa wannan shine wato la ilaha wa shine la khaliqa ba ko da kaga wani malami yace la khaliqa to yana ya kawo ne ala wato ala lazim saboda duk wanda ya tabbatar da rububiyyar ubangiji to ya talzimu minhu ithbat tauhid al-uluhiyya shi ba wannan dole kawai shi ta ga lokaci ana cewa arbaban a wasu waya ana dafin kuma wato arbaban bauta da ba Allah ba zaka yi muna fasarawa Allah ta'ala ya ce qul liman al-ardu man fiha in kuntum ta'lamu to ka tambaye su nawa ne ne mallakin kasai da abin da ke cikin kasai in kun sani sai ya quluna lillah zasu ce maka duk mallakin Allah ne qul afala tadhakkarun shin ba ku azantu ba ku dawo izina wato ba ku wa azantu ku dawo izina ba ku ta mallaka shi ne ba tunda kai da shi ya muku wannan tagomashin to ba za ku mutu kuci ku bashi wato yamar kitata ta kuci ba qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arshil 'azim kace wane ne ubangijin samai bakwai da kuma ubangijin al'arshi mai girma sai ya qul lahi lillahi wa nadinna Allah ne qul afala tattaqun ba za ku kiyaye Allah ba ku daina masa shirka kaga ma duk wannan ana kama hujja ne wajen aikin ku ku shiga da yin ku dena masa shirka aikin ku kaza ashe duk aka wannan shi da aka aika annabawa a aikin mu bai ya dan mu za mu tambaya Allah shi da ya kar masa gamadi amma ba magana wai mu tabbatar cewa ubangiji shi ke masa ba cikin bajanta cewa ubangiji shi ke masa ba da ba wace yi mu muke yi kada ne muke yi kawai Allah yi masa ba Allah ta'ala ya ce qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yajiru wa la yajaru alayhi in kuntum ta'lamu qul ka ce man bi yadihi waye a hannunsa malakutu kulli shay'in taskokin sa mai komi da komi ke hannunsa malakut shine khaza'in kamar da mujahid yace malakutu kulli shay'in ay khaza'in kulli shay'in wa huwa yajiru shi din yana wato taimako yana tseratar da bawa wa la yajaru alayhi amma ba wanda yayi taimako fi akan sa ga wanda shi ya so zai arasu da shi idan ubangiji ce zai yace wane kai ka aminta ba wanda zai zuce kai baka aminta ba amma shi idan yace baka aminta ba ba wanda zai zuce kai ka aminta shine wa huwa yajiru wa la yajaru alayhi in kuntum ta'lamu sai yaqulu Allah za su ce wannan dan Allah ta'ala ne qul fa anna tusharun to taya ake muku dan wacin addini taya ake muku wayo taya za ku ji kuna butan gurin Allah ta'ala to wannan shine mutabiya ne ke tabbatar cewa in ka tabbatar ma ubangiji ubudiyatu iqrarin wa qahri ka tabbatar ma ubangiji bautantuwa zuwa gare shi na tilas din nan ta ubangijiyar sa to wannan ba ka ce komai ba saboda duk wannan kowa ma lai abinda ake nema shine in zaka ce ya ubangiji yi min kaza ka kira Allah shi dai ka ce ya shehu na yi min kaza wannan shine ake magana akan shi Allah kallaiko annabawa in zaka ce ya ubangiji tsayar da ni daga wuta ka ce Allah da tsayar da ni ka ce Muhammad tsayar da ni akan shi Allah ya aika annabawa in zaka ce in zaka yi sallah sai dai ka yi sallah saboda Allah in zaka yanka sai dai ka yanka saboda Allah ba dan wani wani ajami ya ce ka je ka yanka mai wata wata ba wannan akan shi aka aika annabawa amma ba wai ana magana wai kai da cewa ubangiji shike baka ubangiji shike baka iska ubangiji shike a duniya za mu ga akwai wanda ya tsaya shi ne ko mu ji ko mu so mun ga dawo mu tabbatar mun ga dawo mu share ba zai canza ba to suna ne ubangiji shi kayan shi wannan ba da cewa kafirin mai takallawa fil haqiqa zaka samu da yawa daga cikin wanda suke yin magana a haqiqa wannan haqiqa yana nufin haqiqa kauniya wato akwai haqiqa kauniya akwai haqiqa shar'iyya haqiqa kauniya shine wato kasantacciyar haqiqa aukakkiya wacce take ubangiji ta jinya kan aikin ubangiji ta fuskan kunfa ya kunsa abinda ubangiji ya kaddaro kaddaran ubangiji to duk abinda ubangiji ya kaddaro na aikin sa wannan janibin rububiyya ce misali kace ubangiji shi ya kaddara cewa yan afuka su zama kake tura in nake tura zama turawa wannan kaddara sa ce wannan to wannan ta fuskan aikin sa ne wannan shine haqiqa kauniya a wajen malamai ta fuskan rububiyyar ubangiji haqiqa shar'iyya kuma shine wato gindayayyen haqiqa ne wanda ubangiji ya kawo na dokoki yace abu ta masa yace ka ai zalunci yace abu annabi muhammadu wannan shari'a ce wannan ita ce ake kiranta haqiqa shar'iyya to ibn tayyiba anan abin da zai mana bayani shine galibin mutane sai suka je suka takarkare akan haqiqa kauniya suka bar haqiqa shar'iyya suka takarkare a bangaren ubangijiyan ubangiji suka bar bangaren shari'a ubangiji da bautansa to wannan shine yake magana wa kathirun mimma yatakallamu fi alhaqiqa da yawa nawa nawa zaka samu suna magana akan haqiqa fa yashhaduha sai je ya halarci wannan haqiqan ya santa yana nema ya je yana son ya je ya san wannan haqiqa din la yashhadu illa hadhihi alhaqiqa amma baya halarto da wata haqiqa kuma bayan haqiqa kauniya ubangijiyan ubangiji kawai wayya alhaqiqa alkauniya allati yashtariku fiha wa fi shuhudiha wa fi ma'rifatiha almu'min walkafir ila ce haqiqa kauniyan dan aukakkiyar ko kasantacciyar haqiqa wacce take wajen saninta mu'mini da kafiri duk sun tarayya wal bar wal fajir mutumin nagari nagargaru da kuma fajirai duk sun tarayya bal wa iblis bal har iblis ma riya yin tarayya da mu wajen sanin wannan mu'tarifun bi hadhihi alhaqiqa ya yadda da wannan kasantacciyar haqiqa din kalan cewa ubangiji shi ya halitta shi ke aikin sa ba wanda ke taya shi wa ahlun nar su ma yan wuta نعم بل هو ابليس معترف بهذه الحقيقه واهل النار ثم انت ثم سيده ده والله هو اللي يشيغ قلت دي يعني cewa ubangiji rabbana rabbana yace bai ce baka wala wa ga rabbana ba qala iblis domin shi ko iblis shi ma ga shi ya fada qur'ani rabbi fa anzirni ila yawm yub'ath rabbi yace ya ubangiji na to shi kaga ya sai da ubangiji ya sai da wanda ya halitta kida mun bishira ba sani ba ko ina kanta wannan gurin yazo ya zai yi ma sani ba yace rabbi ya ubangiji na ba ka yi mada ba ai kada aqarrillahi lillahi birrubiyya kada aqarrillahi birrubiyya ya da yadda wa'tarafa bil rububiyyah, yana da rububiyyah yanzu, yace rabbi ya ubangiji na fa anzirni ila yawm yub'athun, ka jinkirta min har zuwa ran da tashi alkiyama. Kaga sai kira shi da rabbi. Wa qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, ya kara cewa ya ubangiji na haka ya kara fada, me ya ke da ya kira shi wani abun kuma bayan rububiyyah, saboda abun da yake son ubangiji ya masa na ba shi rayuwa ya san ya shafi rububiyyah ubangiji din. Wannan kafin shi kansa asma'ullahil husna sai ka sai gobunan yadda ake karanta yadda ake fadan su ba daidai bane. Misali zaka zo ka in kana bukatan kyauta ka je ka dauko wani sunan dake da alaka da rahama, eh rahama kaga tana da alaka da kyauta, amma rabbi ko wahabu ko wani abu ya fi alaka da wannan sanan sunan kaga ana tunda yana da alaka da kashewa da rayawa ne ya fi alaka da rububiyya sai kira rabbu. Amma kaga sai da kira wani sunan ubangiji kuwa bayan wannan ba, saboda ya riga san cewa bai sai ya fita daga rububiyyan ba, ba zai iya fita ba. Me kira rahimu ba, saboda ya san cewa shi abu da zai nema abu da zai fi san ubangiji ne ba, ba zai samu rahama ba, sai ne samu rahama sa kawai fadar rahama. Shirin ya ce rabbi bima aghwaytani, wannan bima wasu malamai sun kamar yadda na faɗa a baya sun ce wannan lamul qasmi ce, kamar yana rantsewa na rantse da wannan aikin na karbatar da ni da kai, kaga ne take rantsewa sai rantse da ubangijin kuma, wato kaga shirin ya din ya fi wato kafirin duniya sanin su sanin tauhidi, shi baya shirka kwata kwata, shi shirkansa da kansa yake yi, baya ɗauko wani abu mai ce wai zan zai bauta masa, baya yi, shi yana shirka ne da kansa a matsayin cewa shi a bawa saka bara shi mai girman kai ne, shi da shi yake shirka, shi ne shirkan shi da kafircinsa. Amma baya zuwa cewa yana kiran wani shehu ko wani wanda zai kada san bi wannan aikin banza ne ba, wannan ba zai amfana masa komi ba. Wannan bima a gwaita ne, iyata in abu da malamai suka fassara, kuma da yawa malamai sun ɗauki wannan fassarar shi ne ai na rantse da aikin nan da kai na fatar da ni. Wasu malamai sun ce wannan babu ba'u sababiyya ce, ai bisabin ladhi aghwayta ni fihi, saboda dalilin wannan mutumin da ka wato fatar da ni saboda shi. Anan sai ya ce aghwayta ni la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, la uzayyinanna lahum, tunda shi rawaya ce ta same shi, rawaya ce ba balal ba, rawaya shi ne wato ya fi son zuciya da gangan saboda kifaɗi, ba balal ba ne ta fuskan ya jarci abu, ya sani sarai, ya san abin da ubangiji ya ce ya yi adalci ne, domin shi ubangijinka shi ya halice shi, ya dama ya sa ka kai abin da ma ba ka so, saboda haka ya san cewa wannan abin da ya yi kuma butulci ne, sai ce bima aghwayta ni, saboda abin da ka fatar da ni saboda shi. La uzayyinanna lahum fil ardi, la uzayyinanna daga at-tazyin, zayyana yuzayyin tazyina, wato zan kawata musu, at-tazyin shine kawatawa, ay la uhassinanna wa la ujammilanna lahum fil ardi, wato zan kawata musu, zan sa musu wato duk wani ruɗi da zan musu yayi zama yayi kyau, washar washar za su ganta a can a can su karba, ce la uzayyinanna lahum fil ardi. Kaga anan sai bai faɗi me zai yi ba, shi kansa wato a yanayin maganar nasa akwai wato balaga mai tarin yawa, da yace ai da sai ce la uzayyina lahumul ba'asi fil ardi, zan kawata musu saban Allah, wannan shine abin da ya kamata ya faɗa, amma sai ya shiru, me yasa ya shiru, saboda kare ya kaga maka wani saban Allah ba, zai zo maka ta gaba, zai zo maka ta baya, zai zo maka ta dama, zai zo maka ta hagu, zai zo maka da saban Allah, zai zo maka kuma da biyayya ga Allah, zai zo maka da san ka sa ma Allah da gangan, zai kuma zo maka da san kai ma Allah biyayya kuma kazan ya haka, wannan kina yi shirun akan mafulin bihim, bai ce da uzaina lahumul ba'asi ba, saboda kawai shi yace zan kawata musu a cikin duniya din, zan kawata musu, sai bai faɗi me zai kawata musu ba, dan ka fahimci komai da komai ta kowace fuska shi zai zo maka, zai zo maka ta dama, zai zo maka ta hagu, zai zo maka ta in kai malami, zai zo maka ta salaha, yanzu ce ka ƙara ka kawo bid'a, in kai kuma wato ba malami bane ka zo ka jahilci iri-iri, to abubuwa ne da yawa shi zai yi. La uzayna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, a san sai ki cewa la ughwiyannahum, kuma zan fatar da su baki daya. Kaga shi ma anan tunda bacewan da yayi ta fuskan gawaya ce, ta fuskan bin san zuciya ne, sai yake ma ubangiji yana ta kokin cewa bayan ubangiji zai fatar da su ne ta fuskan su ma al-gawaya al-ighwa, wato shi sa malamin ka cewa wannan yana nuna maka cewa duk wanda kaga ya kauce mu shiriyan ubangiji a duniya ko da ta fuskan jahilci ne, to wannan jahilci sai ta zama ta garwaya kuma da san zuciya, wannan kisa yace maka la uku ne bai ce la ubillannahum ba duk da ya faɗa wala ubillannahum wala umanniyannahum wala awrannahum wannan ya ga maka indiga yake awrar amma da yake ya hade su baki daya yace wala uku yannahum wato ai sai la uqi'uhum fil ghawaya sai na jefa su cikin wato algawaya bin san zuciya da gandan duk wanda ka gani wato ya kauce ya kauce ma gaskiya to sai ka samu akwai wani wata san zuciya dole sai an samu san zuciya ko dai bin san zuciya ko ya yarda da kansa al'idam bin nafsi ko kuma ya fita duniyarsa ko kuma saboda kawai zalunci ko yaya amma ne sai ko da bulal sai an samu mashu'un bi bil qawaya sai ce wadu wala ugu yanakum ajma'i mahallin shayi aran kaga sai ce rabbi ya kira ubangiji da sunansa na rububiyya dan ka fahimci cewa idan ka ce zaka bauta ma Allah ta fuskan halitta da aikin da ubangiji yake yi a kadai ba za ka bauta masa fuskan uluhiyya ba to wannan iblis ba yana da irin wannan mala ya ci gaba da kawo ya ce wa qala fa bi izzatika sai ya ce na ratsi da buwayanka la uhu yanahum ajma'in sai na fatar da su baki dayan su ya kuma ce ya kara cewa a wata ayan ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila a wannan yana daga cikin mafi shedancin magana da ubangiji ya hikaito wannan iblis a yace la ara'aytaka ka ganka dan ubangiji ka kalla ubangiji ko ma yanzu ka ga wannan magana ai kaga zaka ji wani iri da wani yace anya ba fa naka ne kuwa shine ara'aytaka ka ganka dan shine ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya ka ganka wannan wanda ka karrama shi a kaina kamar da shi ne yafi girma a kaina la in akhatani wallahi in ka jinkirta ni ila yawm alqiyama har zuwa tashal qiyama la ahtani kana zuriyatahu illa qalila sai na wato kautar da zuriyarsa baki daya sai ka dan ne zaka samu sun maka imani alhanak daga hanaka ya hanuku ko hanaka ya hanuku nasara yansur ko baraba ya dhribu wato alhanak shine wato alistila wal ihtiwa idan wato mutum ya zo ya samu rinjaye a kanka ya dabar bai ka ta ko ina ya sa maka faɗa ko ya sa maka igiya ya zarge ka ba ta inda ka iya yanzu aka samu ibnu abd wannan alwalibi abu alwalibi ke mutane ga ibnu abbas ke cewa la ahtani kana la astawliyanna zan samu rinjaye akan zuriyar wannan bawan Allah mujahid ke cewa wato la ahtani kana ma'anahu al-ihtiwa wato zan samu rinjaye shi ma ne cewa shine zan barin da me su baki daya abu hawa bin zaini bin aslam yace la ahtani kana ai zan batar da su yace abbalal wannan din ma'ana ce mutaqariba ma'ana ce mutaqariba ba sabani bane ibn taymiya al-muqaddima da usul tafsir yace in ka samu wannan tafsirin mutakafi'a ce mutabayina mutakafi'a min haythu natija wa dilala mutabayina min haythu lafzi wa min haythu asli ma'anaha al-lughawi ta fuskan bangaren asalin ma'anarta a lugha abdalal da wata ila da al-ihtinak da banbanci amma ta fuskan hakikanin me yake bayuwa in ya daban ya wato zargame ka ya zagaye kai sabarin jaya kanka duk batun da kai saboda haka wannan duka suna nazinta duna la tanika na zuriyata wa illa qalila zan wato dabarbai zuriyarsa zan rinjaye su zan karkatar da su daga tabarki na shari'a illa qalilan sai dai kadan illa qalilan wannan shine yasa wasu daga cikin magabata suke cewa zai addu'a zai ce Allahu ja'alni min al-aqallina ya ubangiji ni da ka sani daga cikin yan kadan nan saboda kenan shi ma cewa yayi illa qalilan sai kadan inna ibadaka minhumul mukhlasina ko mukhlasina wace mukhlasina wato sai wanda ka tsira kan shine illa ibadaka alladhi akhlastahum mukhlasina ai shine wanda su da aikin su kuma sai zan tsaka ma Allah ta'ala wato bauta wa amsal hadha da kunan kucin ire-iren waɗannan ayoyi wa amsal hadha al-khitab alladhi yuqiru fihi bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu ire-iren waɗannan maganganun da ubangiji yake kaito na shedan wanda yake yadda yake nuna cewa lalle ya yadda cewa ubangiji shi ya halice shi wa khaliquhu kuma ya yadda cewa ubangiji shine ubanginsa ya yadda cewa kuma Allah ta'ala shi ya halice shi wa khaliquhu ghayri kuma ya yadda cewa ubangiji shi ya halice waninsa ba wa kadhalika ahlun nar su ma yamutu sun yadda ba shi kaga idan ka zo ka ce wai rubiya ce kai za ka je ita to kaga yan mutaba ba ko da bamba iblis ya yadda ai babu abin da ya kai lalacewa irin yanzu zama ku yi kwalawul iblis a guda kawai zama shi abinda ka iya abinda za ka yi mabuna ka min al amal shine idan ake iblis to ai kaga abin ba zai yi ai karkon kibi kuma to shine ma ne ce ba kadalika ahlun nar su ma yamutu haka suke qalu cewa suka yi rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman balin ubangiji yayin da yake bada labarin yan wuta yake bada labarin za a sa su cikin wuta kafirai talfa'u wujuhahum nar wa hum fiha kalihun to ubangiji ya tambaye su ya akai suka ce rabbana ya ubangiji ma shi kaga sun sa da ubangiji sun san cewa ubangiji shi yana ce su sun san cewa ubangiji shi ne da umarnin sa aka cikin wuta sun san cewa wannan wutan tanajin sa ne bakin sun sa da ubangijin kuwa sun san yana musu aiki shike ba su arziki shi kuma ke ya tsaya ta su yanzu a cikin kan jahannama qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna shakkiyancin mu shine shiqwatuna shine shida wato tsiyacewan mu da rashin arzikin mu shine wato suka rinjaye mu wa kunna qauman balin ai shiqwatuna anga ce shaqawatuna hamza zayyad da kisai ce shaqawatu da abu daya ne shiqwatuna da shaqawatuna tsiyacewan mu shine wato ya rinjaye mu wa kunna qauman balin sai muka kasance daga cikin mutane wanda muke batattun mutane anan kaga sun fada cewa sun yadda cewa ubangiji shine ubangijin su wa qala ta'ala ala ta'ala yace anuhum gamida yan musan didda haka walau tara idhu qifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina walau tara ila ma zaka gani idhu qifu ala rabbihim a lokacin da za a tsayar da yan wuta wato a wajen ubangijin su a gaban ubangijin su qala sai ubangiji ce musu alaysa hadha bil haqq yanzu wannan abin da dace kuke karaitawa wannan ba gaskiya bane ubangiji bai sa ya kiyaye musu alaysa hadha bil haqq saboda ai cewa suka yi inna ilaha illallah duniya namutu wa nahya ma nahnu bimab'uthin inna ilaha illallah duniya ma nahnu bimab'uthin ai rayuwar mu ce kadai wato ba za a tada mu ba to kaga sun suke ba za a tada mu ba suna garin kaman ƙarya aka musu al-ikzabu aka musu wato al-sima abinda annaba suka faɗa sun yi abinda kira al-ikzabu abinda muka faɗa su banda at-taklif kuma sun yi al-ikzabu sun ce abin nan ba zai yi ba sai shine anan ubangiji kike musu alaysa hadha bil haqq to yanzu wannan ba gaskiya abinda aka gaya muku bane kun kad akzabtum anbiya'i wa hadha huwa al-haqq kun kaita annabawa na a baya can kun ce abin ba zai faru ba yanzu ba gashi abin ya kamata qalu zai bala wa rabbina lalle mun ratse da ubangijin mu wannan gaskiya ne sai ce mun ratse da ubangijin mu yanzu mun ratse da wani Allah ba sai ta cewa rubiyan tana nan rubiya ce Allah ta'ala sai ya ce fa zuqul azab bima kuntum takfuruna an ana azaba da abinda kun kasance kuna kafircewa lokacin ne saboda haka wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake ta gaya mana cewa in za ka shekara dubu babu abin da kake yi sai dai ka ce Allah shi ya halicce ka Allah shi ke baka arziki Allah shi ke wannan amma ka kiyarda ka garwaya wannan tauhidin naka da soyayya kokarin soyayya ga Allah ka kiyarda ka garwaya tauhidin naka da girmamawa kokarin girmamawa ga Allah ka kiyarda da gabobinka ka ce kai ba za ka bauta ma Allah ba ba za ka bauta ma kowa ba sai Allah ka kiyarda ka mai da cinka da shanka da rayuwanka da numfashinka da komai naka ga Allah kadai to wannan mutum yayi abanzar ya jarwanta in yaje lahira kuma ubangiji zai dauko abin da zai dauka duk aikin da yayi ne wanda Allah haba'a masura ubangiji zai mai da shi wato kamar wani kura da za a karkade shi ba za a karba ba saboda haka lallai sha'a ba sha'a wa ba ban abaka min da na fada wanda yake so yana so wanda baya so baya so tauhidi dai ko rububiyya ce rububiyya ce rububiyya wannan kafirai sun yarda shine mu ce Allah shike kaza wannan ubangiji da amma ba shi ba wanda ke taya shi abin da yasa aka aika annabawa shine bayan mun yarda da cewa ubangiji shike mana to kuma mu yarda cewa zamu girmama shi mu yarda cewa zamu so shi mu yarda cewa kuma gabobin mu nan wa annal masajidu lillahi la tad'u ma'a allahi ahada gabobinka karka bauta ma wani ubangiji karka ma Allah shirka karka kira shehu in ka kin tibe karka je kabarin wani kana roƙon sa karka je ka ce shehu ka shi ya halice ka wannan ai kaga ba a rubiya ba ka shirka ba wannan ma yayi ba mafi lalacewa kenan da ma don daga yayi mai ai mafi tsiyacewa a duniya kenan mun yanzu mun ma muna magana ba mu wata bautan Allah shi daya bautan Allah kuma ubangiji yana karban bautan Allah ne kadai ne zama an gina ta akan hasashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wani ita ce cikamakin Muhammadu Rasulullah abinda baka tare Allah ba mu lada abinda baka kusa Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.